Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19:25 da kuma 60. Masu sauraronmu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, Sarauniya, Fara'a, FM Nomad, Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma Alpha Radio da ke kuma siya kasar Ghana. Haka kuma ana iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahouse.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Hafsat Bello dan mai sorace daga birnin Washington DC tare da Baba Yakubu Makeri. Muka dawo muku da wani sabon shirin. A cikin shirin namu na yau za ku ji halin da 'yan gudun hijira ke ciki a jamhuriyar Niger.
Shekara 6 yanzu muna nan. Muna son mu koma babu hanya.
Daga nan kuma za mu bude layin wayar mu domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kan matakan da kuke ganin ya kamata a dauka na inganta rayuwar 'yan gudun hijira a nahiyar Afrika. Lambar da za a kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-6555. Kada a manta a saka alamar tarawa a farkon lambar kafin a kira. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga Ghana, amma kafin nan sai a gyara zama a jahalin da duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniyar mai karatu Baba Yakubu Makeri. Shugaban Amurka Donald Trump ya sanya hannu akan umarnin shugaban kasa da zai kawo ƙarshen shirin raba bakin haure da yaran su idan suka tsallaka iyakar Amurka da Mexico ta barauniyar hanya. Wannan shine babban sauyin manufar Amurka da gwamnati mai watanni 17 ta yi. Shugaba Trump ya ce za a zamu hada iyalai wuri guda. Ya ce wannan muhimmin al'amari ne. Trump da wasu manyan jami'an gwamnatin sa sun kwashe kwanaki suna muhawaran kan cewa shi kadai ba zai iya sauya wannan doka ba, sai dai majalisar dokoki wacce ita ce za ta iya haramta wannan shiri na raba iyalan. Amurka ta raba sama da kadadin yara 2,300 da iyayensu tsakanin watanni 6, kuma ta tsare su yaran a hannun hukuma yayin da ake zargin iyayen da shiga kasar ta barauniyar hanya. Ƙungiyar Tarayyar Turai za ta dora haraji a kan kayan Amurka daga ranar Juma'a a matsayin martani ga haraji mai tsauri da Amurka ta kakabawa kayan Turai da suka hada da dalma da ƙarfi a farkon wannan wata, a cewar hukumar zartarwar Ƙungiyar Tarayyar Turai. Ƙungiyar Tarayyar Turai ta shirya jerin kaya da ake shigowa da su daga Amurka, wanda za ta fara karɓar harajin shigowa da su Turai ta kashi 25%, lamarin da ka iya haifar da yakin cinikayya, musamman idan shugaban Amurka Donald Trump ya biyo sahu da barazanin da ya cewa zai dora wa motocin Turai haraji. Kwamishiniyar cinikayya ta Tarayyar Turai Cecilia Malmström ta faɗa a cikin wata sanarwa cewa ba su so wannan abu ya kai ga wannan matsayi ba, amma kuma shawarar da Amurka ta dauka na kakabawa dalma da karafan Turai haraji hakan na nufin ba su da wani zabi. Kwamishan Turai da ke gudanar da ayyukan kungiyar Tarayyar Turai ta tabbatar da wata doka da za ta dora haraji na dala biliyan 3,200,000,000 akan kayan Amurka, ciki har da dalma da karafan Amurka da kayan noma da kuma kayan barasa da babura. Malmström ta ce martanin Tarayyar Turai ya yi daidai da sharuɗan kungiyar cinikayya ta duniya, kuma ta ce za a ɗage harajin da zaran Amurka ta dakatar da harajin ƙarafan wanda ya kai dala biliyan 7,410,000,000. Wani hari da Taliban ta kai da sanyin safiyar yau Laraba a gabashin Afghanistan ya kashe mutane 30 a cikin rundunar gwamnati, mummunan harin tun bayan da aka tsagaita buɗe wuta na wucin gadi domin gudanar da bukukuwan ƙaramin sallah. Jami'an cikin gida sun ce mayakan sa kan Taliban sun kai harin ne a tungan rundunar gwamnati da ake kira NANA a yankin Bala Murghab, wanda ke cikin gundumar Badghis, lamarin da ka iya haddasa rangama a wurin, sannan kuma aka kashe mayakan na kowane bangare. Gwamnan gundumar Abdul Ghafur Malikzai ya faɗa wa muryar Amurka cewa an kashe sojoji 30 na rundunar ANA wanda suke kan hanyarsu zuwa inda ake yaƙin, yayin da mayakan Taliban suka musu kwanton ɓauna. Mai magana da yawun ma'aikatan tsaron a birnin Kabul ya fada wa muryar Amurka cewar fadar ta yi sanadiyar mutuwar sojojin Afghanistan 13 kana wasu 8 suka ji rauni. Taliban ta kawo ƙarshen shirinta na tsagaita wuta na kwanaki 3 da ta faro ranar Lahadi ne, yayin da gwamnati ta ƙara lokaci zuwa mako daya a maimakon ya ƙare wato yau Laraba kenan, wanda jumlar kwanakin sun kai 10. Wannan ne karo na farko a cikin shekaru 17 da bangarori masu yaƙi da juna Afghanistan suka tsagaita wuta na ɗan lokaci. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Eritrea ya ce zai tura tawaga zuwa Habasha domin tattaunawa akan alkawari da Prime Minister Habasha Abiy Ahmed ya ɗauka na aiwatar da yarjejeniyar zaman lafiya da aka kulla a shekarar 2000. Amincewa da aiwatar da yarjejeniyar na nufin Habasha ta amince ta sakarwa Eritrea yankinta, Kano kuma za ta mutunta hukuncin da kotun ƙasa da ƙasa ta yanke na shekarar 2002, wanda ya baiwa Eritrea ikon yankin Badme wanda ƙasashen biyu ke takaddama a kai.
Baba Yakubu Makeri kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yayin da kasashen duniya ke bikin tunawa da ranar 'yan gudun hijira ta duniya a yau Laraba 20 ga watan Yuni, shugaban hukumar UNHCR mai kula da 'yan gudun hijira ya kai ziyara a jamhuriyar Nijar domin duba halin da 'yan gudun hijira ke ciki. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaimin Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Mutane sama da 200,000 'yan Najeriya da 'yan Mali ne suka tsero jamhuriyar Nijar a shekarar 2012 da nufin samun mafaka a yankin Difa a sanadiyar rikicin Boko Haram da waɗanda ke hijira a yankunan Tilaberi da Tawa, biyo bayan ɓarkewar yaƙi a arewacin Mali. A albarkacin ranar 'yan gudun hijira ta duniya, hukumar UNHCR ta shirya wani baje kolin kaya domin su a birnin Yamai.
Sunana Waladau Gaskilli, na aiho can an haini can Manaka Mali. Shekara 6 yanzu muna nan, muna son mu koma babu hanya, tunda an can an ce an komo da ni sai wanda sai wahala, muna sai da siminti, muna zubda kasa, muna buga burgi, muna saidawa dan kadan yana iya mutun yana samu dan yara su ci yayi. Shekara na 6 kenan muna nan dai, muna jira Allah ya sa masalan nan tai ni Allah ya sa ta tsaya, sannan muna komo gida. Tun mutun yana kasa waje ba cikin gidansu suke, vraiment bai shi daji.
Tunana Usman Maunde, abinda sani baro mana ka tashi hankali, akwai hwadace, akwai kashe, babu inda mutum ke samu yin zamna, akwai kwace, a amshe mu mutum arzikin shi duka, a kore shi ko a kashe shi yayi sa'a ya tsira da ranshi, don shi ne mun ka tsiro, mun ka zauna mu samu kanmu, mu da iyalanmu muna nan zamne a hannu ashayar, da mun ka zauna an tarbe mu da hannu buibui, ashayar ta tarbe mu da hannu buibui, cin mu da shan mu suna kula da mu komi da komi. Yanzu ka alhamdulillah ba kawai da mun kai to kasan mu.
Bayanai sun yi nuni da cewa matsalar 'yan gudun hijira wani ciwo ne da ake yi wa magani kai yana ƙaba, bisa la'akari da yadda yawan 'yan gudun hijira ke karuwa a kowace shekara a sanadiyar yaƙe-yaƙe da tashe-tashen hankulan da ke ƙara ɓarkewa, inji babban kwamishinan hukumar UNHCR Philippe Grandi da ke ziyarar aiki a nan Nijar a wannan rana ta 'yan gudun hijira.
Donc les gens qui fuient les guerres, les persécutions, les violences, on est passé de 66.5 million à 68.5 million.
Yana mai cewa a bara an kista cewa 'yan gudun hijira miliyan 66,500 ne ake da su a duniya, yayin da a bana aka gano cewa adadinsu ya haura zuwa miliyan 68,500 a saboda rashin samun ci gaba a yunkurin warware rigingimun da ake fama da su. Misali, a shekarar 2017 rikicin kasar Gambia ne kawai aka yi nasarar magancewa, shi ma a dalilin jajircewar kungiyar sai da yawo, in ji kwamishinan na UNHCR.
Yave deja 50,000 refugiés gambiens qui avaient fui pendant les troubles, ils sont tout de suite entrés.
Bayanar waɗannan alƙaluma wani abu ne da a yanzu haka ya fara haifar da ayar tambaya a zukatan jama'a. Malam Zabairu Musa, wani ɗan jaridar da ya saba ziyartar 'yan gudun hijira, na da damuwa akan wannan lamari.
Mata da yara ƙanana su ne suke shan wahala. Ana nuna cewa a cikin kimanin miliyan 68 da ake da, akwai fiye da rabi dukan su mata ne da yara kanana idan ka duba mata mutane ne masu karamin ƙarfi yara mutane ne masu karamin ƙarfi kuma su wannan yara in dai suna cikin halin gudun hijira ba su da damar su je su karatu ba su da damar su je su wasu abubuwa da zai kawo ci gaba a lamarin duniya ina ganin ya kamata a duba a gani in ma ba a iya ba tsaye da al'amarin gudun hijira ya kamata dai a dauki mataki na yanda za a riga kare yara da kuma mata a cikin al'amari.
Wani abin da ke kokarin dagula lissafi akan maganar daukar dawainiyar yan gudun hijira shine batun bakin haure da a halin yanzu ke canza kamanni daga yanci rani zuwa masu neman mafakar siyasa. Dalili kenan da Philippe Grandi kafin ya iso Niger a jiya Talata ya biya kasar Libya inda ya dauko bakin haure sama da 100 a cikin jirgin sa. Waɗanda gwamnatin Nijar ta amince ta ba mafaka haɗe da wasu 'yan Eritrea da 'yan Somalia kimanin 1,200 waɗanda tuni aka yi wa sansanin wucin gadi a birnin Yamai.
J'ai voulu faire le geste de voler de Tripoli à Niamey sur un vol d'évacuation. Il y avait 122 réfugiés de plusieurs pays.
Wannan ya sa hukumar UNHCR ta fara kiran masu hannu da shuni irin su bankin duniya su tallafa wa kasashe irin su Niger a sakamakon ba da haɗin kan da ake samu daga gare su wajen karɓar waɗannan mutane. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma, kafin mu buɗe layukan wayar mu a shakata da wannan waƙar.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655.
To ga kira ya shigo mana daga Anambra. Assalamu alaikum.
Sunana Umar Muhammad Dambo.
To, muna jinka kamar sai ka rage sautin rediyon ka yana shigowa na.
Okay, so shikenan abin da nake so na faɗa zan tsokaci ne akan sa hannun da mai girma shugaban ƙasa ya yi.
Eh to ai abin da ra'ayin da za a bayyana a yau shine kan yadda kuke ganin za a wani matakai za a dauka domin gyara halin da ƴan gudun hijira suke ciki a nahiyar Afirka.
Okay, to matakin da za a gyara abubuwan da ya kamata a yi shine warware rikici a teburi ba wai a ce dalle sai da bakin bindiga za a warware shi ba.
To,
ina ga wannan shine abin da ya fi sauki, hanya mafi sauki a warware hanyar rikici kuma a taimakawa ƴan gudun hijira a samu amai da su gidajensu.
To, mun gode kwarai. Bari mu koma kuma jihar Yobe. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam, aji Amurka da aiki.
Yauwa, baka ka daiwa, ke magana daga Yobe.
Ya lawan ne daga nan garin Gasamu a garamar hukumar Ja Kusko daga jihar Yobe.
To, muna jin ka wace gudunmawa ke gare ka?
Yauwa, gudunmawa wadda ya kamata gwamnatoci su shiga cikin wannan shiri na ƴan gudun hijira su gyara musu gidajensu, a ba su gudunmawa sosai a mai da su gidajensu. Gwamnatoci su dauki mataki akan wannan rashin kwanciyar hankali.
To,
su ba da gudunmawa 100%, Allah ya kawo zaman lafiya su mai da su gidajensu.
To, mun gode, bari mu koma jihar Adamawa. Assalamu alaikum. Wake magana daga Adamawa? To, layin nashi kamar ya yanke. To, kar amanta dai ana tare ne da muryar Amurka. Kuma abinda za a kira a bayyana ra'ayi a kai shine ta hanyoyin da ake ganin za a iya inganta rayuwar 'yan gudun hijira a nahiyar Afrika. Ga kira ya shigo mana daga Taraba. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum, daga Niger ne.
To, wa alaikum assalam, wake magana daga Niger?
Malam Alina daga Dogon Yaro a cikin jamhuriyar Niger.
To, muna jin ka.
A nan da ra'ayi na kun san Niger da hukumance.
Ne.
Kusan an kira da suke nan a nan Niger. Suna cikin lumiya kwarai.
To.
Ake an kuna Niger an ba samun tallafi kwarai. Abin san sai ya kananan yara da mata.
Eh.
Inda kuma su garke ya suka saba da kananan yara.
Eh.
Abin da an ra'ayi ne kai lalle sun kana samun Afrika. Idan akwai yan gudun hijira a ƙasa.
Eh.
Sai inda za a samu da a kare su ga bisa ga wani da wani hukuncin lahiya daga damunsu da kuma harkar makaranta tun da gobe ba samu su makaranta.
Eh.
Gobe ne a Niger kun diba a yan maka san Niger wajen iyaka da Mali kusa ko yan gudun hijira in ta diba kuma wajen difa kuma ko yan san gudun hijira.
Eh. To mun gode kwarai daga Niger kenan, bari mu koma jihar Taraba. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Wa ke magana daga Taraba?
Kuna magana da Bello Sani Zauma daga karamar hukumar Bali, Taraba State.
To muna jin ka.
Abin da ni nake gani game da yan gudun hijiran nan ya kamata gwamnatocin kasashen su dinga taimaka musu da abubuwan da za su yi. Domin saboda yawanci ana zuwa ana tara su a waɗansu ƙasashe ba abun yi din nan shi ne ke kawo ainihin suna ta shan wahala su je a ɗauke su a kai nan a ɗauke su a kai kuma ba wai sun gwamnatocinsu ba wai sun rasa yadda za su taimaka musu ba.
To
ni a gadina ya kamata a ce abun nan Majalisar Dinkin Duniya ma ya tamata sa hannu yadda za a yi a taimaka musu a sama musu abubuwan yi da abubuwan more rayuwa saboda su ma. Rayuwansu ta fito filip su masu ji daɗin rayuwansu.
To mun gode Malam Bello daga Taraba, bari mu koma jihar Kaduna. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Majiya Hafsa Bello dan mai soro, barka da lasariya.
Yawwa, barka ka dai.
To madalla, sunana Murtala ne, ina kiran ku kuma daga garin Gasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
To Murtala, muna sauraron ka.
To gaskiya kin ga yan gudun hijira kusan ya nishi ma sun fi bayi shan wahala har bawa ma ya fi su samun sarari tunda ya san ubangiji ya san wanda zai je ba shi abinci kula da shi. Abin da muke kira a taɓa shiga gudun hijiran nan kwada da aka taɓa wani gwamna a Kaduna kuma lokacin sa aka wanda duk wata kusa ayi rikici aka kashe kudi sai ba su damu da mutane ba su kula da su. To muna kira su sani cewa haƙƙi na kansu ne, dole su kula da mutanen su, ɗan ƙasa ne suna da ƴanci, shi kanshi ko gwamna ko wanda ya fi ƙarfin Allah da zai zama ɗan gudun hijira ba. Kuma ya kamata a ce ta ƙungiyar tarayyar Afirka ai da akwai kuɗaɗe da waye da shi ta taro suna shan shayi, waɗannan kuɗaɗen a duk ƙasashen da akwai Afirka akwai gudun hijira, an ma za a ƙarshe su a kai wani ƙasa ne a raba su a gina musu gurin zama da gidaje yaran su yi karatu, za ma a rage harkar ta'addanci. Amma an bar yara ba kula, kin ga matsala ne, da fatan za ku tashi lafiya.
To mun gode ƙwarai Malam Murtala, bari mu koma kuma jihar Oyo. Assalamu alaikum. Wa ke magana daga Ibadan? Hello?
Awalu daga Ibadan.
To, muna jin ka Awalu daga Ibadan.
Ina ta neman ku ne ban samu ba, yau Allah ya sa na same ku.
To, mun gode, muna jin ka, menene naka gudunmawar?
To, ni ina mai goyon baya wannan bayanin da wannan dan uwana yi, haka yake yana da kyau.
To. To, mun gode.
Allah kuma ya sa ku ci gaba kuma.
Amin, amin. To.
Yawa sai nan gobe zuwa gobe zan sake neman ku.
To sai a kira a bayyana ra'ayi a goben ba? To mun gode kwarai. Ga wani kira daga jihar Nasarawa. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanki da safiya, ko inke barka da yammaci.
Yawa, barka ka dai. To me ke tafa da kai? Wake kuma magana daga Nasarawa?
Suna na Rufa'i Usman Kakan Zari, ina kiran ku daga nan jihar Nasarawa tarayyar Najeriya.
To muna jin ka, wani mataki kake ganin ya kamata a dauka?
Da suke tattaunawa ina na kira koyin domin mu fata alheri, gaskiya kuna ƙayatar da mu.
To mun gode kwarai, mu ma muna maka fatan alheri.
Da fatan za ki tashi lafiya.
To mun gode kwarai, bari mu koma Funtuwa a jihar Katsina. Assalamu alaikum.
Wa alaikumu salam, Hajji Hafsa, barka da warhaka.
Yawwa, barka ka dai, wa ke magana daga Funtuwa?
Sunana Usman Manika, mai Rorot Funtuwa.
To, muna jin ka Usman Manika, ka ji maudu'in da muke tattaunawa akai ko?
Eh, akan ƴan gudun hijira, ranar ƴan gudun hijira. Eh. Hello?
Hello, eh, muna jin ka.
To, a gaskiya kusan in ce ya kamata gwamnatoci gaskiya su maida hankali wajen tallafa wa waɗannan mutane wanda rikici ya raba da mahallansu. Ganin rashin tallafa musu zai iya sa musu wani shakku na rayuwa wanda waɗansu za su rindima, musamman ma matasa, za su shiga wani hali wanda ba a taɓa tunani. To, don haka kuɗaɗen da duniya ke badawa a tallafa musu da kuma cikin gida ya kamata a yi amfani da su wajen tallafa musu domin inganta rayuwarsu.
To, shikenan ga kiran nashi kuma ya katse, kuma lokaci ma ya zo ƙarshe da muka gama ɗaukan wayar ku. Da fatan za a ci gaba da kira, ana bayyana ra'ayi a duk lokacin da muka buɗe layukan wayar mu. Mun gode. To, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogo a nan yana cewa ƙarfe 4:50 na yamma. Yanzu kuma lokaci ne na labaran wasanni.
Wasanni a taƙaice.
Za mu so mu labarin wasannin na yau ne da gasar cin kofin duniya da yanzu aka ke gudana a ƙasar Rasha. A ranar Alhamis 14 ga watan nan na Yuni shekara 2018 ne aka soma gasar. Yanzu ga sakamakon wasu wasannin da aka buga. A ranar farko dai ƙasar Rasha ta yi wa Saudi Arabia fintiƙau ne da ci 5-0. Sai a rana ta biyu, inda ƙasar Uruguay ta lallasa ƙasar Masar da ci 1-0. Haka kuma Iran ta lallasa Morocco da ci 1-0. Sai Portugal da Spaniya da suka yi 3-3. A rana ta uku, ƙasar Faransa ta lallasa Australia da ci 2-0. Sannan Argentina da Iceland sun kayi kunnin doki. Ƙasar Denmark ta lashe Peru da ci 1-0. Sai Croatia da ta ɗana wa Nigeria ci 2-0. A rana ta hudu, ƙasar Serbia ta lallasa Costa Rica da ci 1 mai ban haushi. Sai Mexico ita ma da ta lallasa ƙasar Jamus mai rike da kambi da ci 1 mai ban haushi. Brazil da Switzerland sun yi kunnin doki. To, yanzu ga wasu wasanni da za a yi. Yau ɗin Laraban nan akwai wasa tsakanin Portugal da Morocco, sai kuma Uruguay da Saudi Arabia. Sa'annan Iran za ta kara da Spaniya. Sai a ranar Alhamis, Denmark za ta kara da Australia. Sai Faransa, inda za ta kara ita kuma da ƙasar Peru. Argentina za ta yi fito na fito da Croatia. Mun dawo a nan gida kuma, gwamnati ne ta kafa kwamitin riƙo wacce za ta maye gurbin hukumar ƙwallon ƙafar ƙasar Ghana da ainihin gwamnati ta Rusa, saboda irin badaƙalar da aka same ta a ciki. Wannan kwamiti na mutum biyar ya haɗa da Dr. Kofi Amwa, wadda mamba ne na Local Organizing Committee na cin gasan ƙasashen Afirka na shekara ta 2008. Saura mambobi sun haɗa da shugaban Galka Kojo Fiano da tsohon ɗan wasan ƙwallon ƙafar Ghana Abedi Pele da Reverend Osei Kofi, sai kuma lauyan nan Eva Ochire da shahararren ɗan jaridan nan na wasannin ƙwallo Dan Kweku Yebuwa. Managing Director Accra Great Olympics Fred Papu ya yi kira ga gwamnati ta yi wa Allah da ta hanzarta ƙoƙarin da take na farfaɗo da ƙwallon ƙafar ƙasar Ghana bayan irin badaƙalar da aka samu a hukumar ƙwallon ƙafar ta ƙasar ta Ghana. A ranar Laraba, kamar yadda nuna muku, gwamnati ta naɗa wani kwamiti wadda Dr. Kofi Amwa da Abedi Pele za su kula da sha'aninsa. Kuma sai Asante Kotoko ta kula yarjejeniya da wani ɗan ƙasar Burkina Faso, Songa Yakuba. Kuma yanzu haka Kotoko ta sanya hannu akan kuɗi Ghana Cedi 40,000 wacce za a miƙa wa ɗan wasan wadda ya yi wa kuma sai Asante Kotoko wasa, inda ya zura ƙwallaye kimanin guda 5 cikin wasanni ɗan da ya yi wa Kotoko, abinda ya ba Kotoko sha'awar ɗaukarsa bayan ya yi murabus daga Stade Malien na ƙasar Mali. Da wannan muka iso ƙarshen labaran wasannin. Radwan Allah Muktara ba sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A kowace ranar 20 ga watan Yuni, duniya takan shirye hidimomi domin tunawa da ƴan gudun hijira. Rana ce ta yin nuni da haskaka ƴan gudun hijira na duniya baki daya domin yaba dauriyarsu da kuma yin godiya ga waɗanda suke daukar dawainiyarsu. A wata kididdiga ta shekara 1951 ta ƙasashen duniya akan matsayin ƴan gudun hijira, ta fayyace ma'anar ɗan gudun hijira da cewa shi mutum ne wanda ke zama cikin fargaba. Za a iya cin zarafinsa saboda bambancin launin fata, addini da kuma asali, ko dan zama dan wata kungiyar jama'a ko ta siyasa. Kuma yana ganin cewa ba zai iya cin moriyar duk wani matakin tsaro na lafiyarsa ba wanda ba daga kasarsa ta asali ba. A shekara ta 2017 an samu karin adadin ƴan gudun hijira a duniya ya kai mutane miliyan 25 wanda ba a taba samun yawan hakan ba. Ana samun ƴan gudun hijira daga wurare daban-daban, wasu su kadai, wasu da iyalinsu, daga bangarori daban-daban, daga kabilu iri-iri, ta fuskar addini, tattalin arziki da kuma ilimi. Amma duk suna da alaka daya, dukkansu alal tilas ta sa suka bar gidajensu da kasashensu. Suna gudu ne domin gujewa tace-tacen hankula da suka hada da yaƙe-yaƙe da ta'addanci. So da yawa mutane suna gudu daga garuruwansu ne domin garuruwansu sun zama filin yaƙi. Kuma duk wanda ya zauna a nan ya san cewa mutuwa zai yi, ba shakka. Wannan matsalar ta duniya baki ɗaya ce da take shafar kowa, maza da mata har da yara ƙanana. Kuma a kullun tana ƙara ɓaci kuma tana ƙara tsawo. Yayin da muke sake ganin wata ranar tunawa da ƴan gudun hijira ta duniya, ya zama mana wajibi mu sake tunawa da cewa idan dai har yaƙi da ta'addanci na ci gaba, dole a ci gaba da neman ingantacciyar hanya kuma shirin ɗaukar matakan tunkarar matsalar a ko'ina a cikin duniya. Hakan yasa Amurka take alfahari kuma take ci gaba da jagoranci wajen bada agaji a duk faɗin duniya. Kuma Amurka na hakan ne a ƙarƙashin shirinta da yake taimakawa ƴan gudun hijira wajen ci da mabuƙata da kuma samar da muhalli da tsaftataccen ruwa da kayan sufurin kula da lafiya ga mabukata. Amurka ƙasa ce ta kazo nazo ta bakin haure, a cewar mataimakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka John J. Sullivan, wanda ya ƙara da cewa taimakon waɗanda suke bukata yana ɗaya daga cikin aƙidojinmu masu mahimmanci. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To madalla, kafin mu kammala shirin namu ga labarai a takaice.
Shugaban Amurka Donald Trump ya sanya hannu akan umarnin shugaban kasa da zai kawo ƙarshen shirin raba bakin haure da ƴaƴansu idan suka tsallaka iyakar Amurka da Mexico ta rauniyar hanya. Wannan shine babban sauyin manufa Amurka da gwamnati mai watanni 17 ta yi. Trump ya ce za mu hada iyalai wuri guda, ya ce wannan muhimmin al'amari ne. Kungiyar Tarayyar Turai za ta dora haraji a kan kayan da ake yi a nan Amurka, ana shiga da shi Tarayyar Turai a ranar Juma'a a matsayin martani ga haraji mai tsauri da Amurka ta kakabawa kayan dalma da karafai a farkon wannan wata, a cewar hukumar zartarwar Kungiyar Tarayyar Turai. Kungiyar Tarayyar Turai ta shirya jerin kaya da ake shigowa da su daga Amurka, wanda za ta fara karban harajin shigowa da su da Turai wanda zai kai kashi 25 cikin 100, lamarin da ka iya haifar da yakin cinikayya musamman idan shugaban Amurka Donald Trump ya biyo sahu da barazanin da yake yi cewa zai dora wa motocin Turai haraji. Wani hari da Taliban ta kai da sanyin safiyar yau Laraba a gabashin Afghanistan ya kashe mutane 30 a cikin rundunar gwamnati. Wannan shine mummunan hari tun bayan da aka tsagaita bude wuta na wucin gadi domin gudanar da bukukuwan karamar sallah.
To da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin
Baba Yakubu Makiri
da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julia Discretion da ta hada shirin tare da Bada Umarni da injiniyan mu Shidrek, ni Hafsat dan mai so rake cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.